This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata, 30 ga watan Afrilu shekarar 2024. A bangaren rahotanni, za ku ziyarci yadda 'yan Najeriya ke kokawa kan yadda ake ci gaba da gasa musu gujiya a hannu sakamakon tsada da ma karancin man fetur a kasar. Sai a kasance da mu domin jin wannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin dangari tare da Ramatu Garba, amma fa duk sai bayan Baba Yakubu ya karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. A yau Talata ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, koda kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas da kuma batun sako mutanen nan da ake garkuwa da su a Gaza. Batun cewa ba za mu daina wannan yaki ba sai an cimma wannan wata manufa ba, musamman ma ta yarjejeniyar tsagaita wuta. Wannan batun ma bai taso ba, za mu ci gaba da shiga Rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan Hamas a ciki ko da yarjejeniya ko babu, sai mun ci galaba a kansu, in ji ofishin Netanyahu yana ambato kalamansa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda ake garkuwa da su. Netanyahu ya ce ya dace sojojin Isra'ila su shiga cikin Rafa su fatattaki Hamas baki ɗaya. Kungiyar nan da ta kai hari a kan Isra'ila a cikin watan Oktoba da ta halaka mutane 1,200. Hamas ta kuma yi garkuwa da kibanin mutane 250 yayin wannan harin, kuma har yanzu tana rike da kimanin mutane 100 da ma wasu 30 da ake ganin an kashe su ko kuma sun mutu a wannan fafatawa da aka yi tsawon watanni. A hali da ake ji kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya kira ga Hamas da ta amince da shirin tsagaita wuta a yaƙi da take yi da Isra'ila. Yana mai cewa babu batun ba da uzuri, kuma yanzu lokaci ne na ɗaukar mataki. Yanzu abinda muka fi mai da hankali a kai shi ne batun tsagaita wuta kuma da sakin waɗanda ake garkuwa da su. Wannan shi ne abinda ake nema cikin gaggawa. Kuma ina ganin za mu iya kai ga samun haka, saboda Isra'ila ta aje wasu shawarwari masu ƙarfi. Suna nuna za su ba da haɗin kai a cikin wannan ƙoƙari da ake yi, shi yasa lokaci ne na Hamas, Blinken yana faɗa wa manema labarai yayin da ya kammala ziyararsa a Jordan. Ya kuma jaddada muhimmancin shigar da kayayyakin jin kai daga wato ƙasar zuwa ga mutanen Falasɗinu da dama a can Gaza. Tun da safe, babban jami'in na diplomasiyyar Amurka ya yi wasu tattaunawa a lokuta daban-daban da ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi da kuma sarki Abdullah na biyu, kafin ya gana da Sir Great Kag, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da taimakon jin kai da kuma sake gina Gaza. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani alkalin kotu a New York ya samu tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin yi wa kotu rashin da'a, kuma tuni ya ci shi tarin $900,000 sakamakon rashin bin umarnin kotu da ya hana shi sukan lamirin duk wanda zai iya bada shaida a kan shari'ar da ake gabatarwa a kansa na aikata laifi. Alkalin kotun kolin Amurka a New York ya yi fatali da ikirarin shugaban Amurka na cikon 45 cewa yana dai mai da martani ne ga harin siyasa da ake kai masa a lokacin da ya cancaki masu bada shaida a shari'ar da suka hada da Michael Cohen, wanda ya taba zama lauyansa kuma mai shirya masa dabarun siyasa da kuma tauraruwar fina-finan batsan nan Stormy Daniels. Meshan ya kwatanta ikirarin na Trump da marasa kan gado, kuma da hankali bai dauka cewa sake kafe kalaman magoya bayansa kan shafin zamani na Truth Social na tsohon shugaban kasar bai kai a ce wato ya take umarnin kotu ba. Bugu da ƙari, bayan tarar da aka ci shi, Merchan ya umarni Trump da ya sauke munanan kalaman nan daga shafinsa na Truth Social. A ƙarshe, hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani masallacin 'yan Shi'a a yankin yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasar Iran ya kashe akalla mutane shida ciki har da ƙaramin yaro. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida ya ce wani dan bindiga da ba san kowane ne ba shi ne ya kai samami a masallacin a gundumar Guzara da ke lardin Herat, kana ya bude wuta akan masu ibada kafin ya tsire. Mutane shida sun riga mu gidan gaskiya, kana mutum daya ya jikata, a cewar wani sako da Abdulmateen Khan ya kafe a dandalin X. Sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin mummunan harin nan na harbin kan mai uwa da wabi, amma zato ya fada akan wata kungiyar IS na yankin da aka fi sani da IS Khorasan ko kuma Daesh.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Najeriya na ci gaba da fokawa dangane da gashin gujiya da ake musu a hannu sakamakon karanci da ma dan karan tsadar da kayayyakin man fetur ke ci gaba da yi na yin barazana ga gudanar da harkokin rayuwa na yau da kullum, musamman ma a manyan biranen kasar. Daga Kano a Najeriya ga Muhammad Ibrahim Kwari da karin bayani.
Wani rukuni na dimbin masu ababen hawa kenan da suka yi dandazo a guda daga cikin gidajen sayar da man fetur a Kano suke korafi kan yadda ba a bin ka'idar da aka shimfiɗa wajen layukan sayar da man ga masu nema. Malam Sanusi Abdulaziz wani matukin babur din adaidaita sahu ne da ya ce ya fito tun da asbar fari domin sayan mai, amma har bayan 12 ranar nan ta Talata bai san makomarsa ba.
Tun safe na fito, na fito tun safe misalin karfe 7 na zo na hau layi, samu na sha mai baga sha yanda kan ma shan man namu kilo kale.
Shi kuwa Malam Rabiu Yahaya wani karamin dan kasuwa ne da ya yi sammako domin sayan mai ya zuba a cikin abin hawansa gabanin tafiya harkokinsa na neman taro da sisi.
A jiya dai tun da safe har misalin magariba ina bin gidan mai, sallar asuba ma anan a gidan mai na yi ta, amma ban samu mai ba. To a wani hali yake so mu kasance, mutum bai je neman abinci ba. Yau kuma tun misalin karfe 7 nake a gidan wannan, har yanzu misalin wajen karfe 12 da rabi ban bude gurin kasuwanci na ba, karfe 9 nake budewa. Ya ake so mu kasance.
Baya ga yan kasuwa da matuka ababen hawa na haya, wannan matsala ta jefa dalibai da ke zuwa makaranta domin neman ilimi cikin garari.
Sana Musa Habib, gaskiya ana wahalar samun babur saboda kudin mai yayi tsada, saboda haka ma cost of baburan sun yi karanci, inda wani samun ma ya tafi kafin ma a gefe, saboda ma daga jiya zuwa yau abubuwan gaskiya sun dan ƙara cutura sosai.
Alhaji Mansur Tanimu shi ne shugaban kungiyar mamallaka da matukan baburan adaidaita sahu na jihar Kano na cewa
abin ai sai la haula wala quwwata, domin yanzu ma wayansu masu baburan gaskiya sun fara ajiyewa ma baya tukuwa, saboda yanzu idan mutum yaje sai man ma baya mai da kudin man ma bare, kuma har ya samu kudin da zai biya balat din babur ko kuma ya samu ma wanda zai je ci da gidansa. Saboda haka wannan an shiga wani irin yanayi mara daɗi.
Tuni dai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa gwamnati ce ta kyale dillalan man fetur ke yin yadda suka ga dama, kamar yadda kwamar shi Yahaya Shu'aibu Ungogo ke faɗi.
Tun daga lokacin gwamnatin Buhari har ya zuwa yanzu, dillalan man fetur suna cin karansu, ba baka gwamnati ta zura musu ido suna abubuwan da suke so. Su suke sa farashin su gwamnati ta yadda, ta faɗi dalilin su gwamnati ta yadda, kuma a tsaya akan haka. Amma duk dalilan da suke faɗa na cewar abin da yake jawo tsadar man fetur a Najeriya, duk dalilan da suke faɗa don abubuwa da suka fi su muni a baya, amma man fetur din bai kai tsadar yadda yake yanzu ba. Amma in gwamnati ta ga dama a yau, ta ga dama ta ce ta tsaya tsayin duka a gyara al'amuran nan za a yi, maganganun duk gaba ɗaya a kafofin yaɗa labarai kawai ake yin su da takarda.
Sai dai ba sau daya ba sau biyu ba, kungiyar dalalan man fetur ta Najeriya wato IPMAN ta shanana ta cewa ba ta da iko ko zarafin yin wani abu a yanayi irin wannan. Amma Comrade Ungogo ya ce kamata ya yi a yanzu gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kwatankwacin irin wanda shugaba Umar Musa Yar'Adua ya ɗauka a shekarun baya.
Mataki na farko da Yar'Adua ya ɗauka shi ne da yawa daga cikin gidajen man da suke NNPC ta karɓe su a matsayin haya, wanda shi ne directly yake ba da supply na mai ga sauran gidajen a matsayin retail gidaje na NNPC, wanda zan asa buƙa wa mutane.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin Bashir Dan Malam Jigo a ƙungiyar IPMAN, kuma shugaban kungiyar dillalan mai ta arewacin Najeriya, amma lamarin ya ci tura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro kada dai a shafa'a, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sadar aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To, batun karancin man da tsadar shi a iya cewa san makal a sassan Najeriya daban-daban, inda a daidai lokacin da karanci da kuma tsadar man fetur din ke kara kamari a kusan dukkan sassan Najeriya, kama daga birnin tarayya Abuja da jihohi irin su Eko wato Lagos, Ogun, Kaduna, Sokoto, Kano, Zamfara, Adamawa da dai sauransu. An samu sabani da ka iya tsananta matsalar tsakanin bangarori da lamarin ya shafa, kamar kungiyar shugabannin depo-depo na IPMAN kenan, yanan PCL da ma hukumar kula da dokokin man fetur ɗin ta Najeriya wato NMDPRA. Ba tare da jan ku da nisa ba, ga wakiliyar mu Abuja Halima Abdulra'ub da cikakken rahoto akan haka.
Sunana Maman Princess. Gaskiya ina shan wahala gurin samun mai. Ina da injin na nika, ina markaɗe tun da safe, naje ina ta neman mai ban samu ba lita ɗaya ma da kyar na samu. A gidan mai na siya lita ɗaya 860 a nan Abuja. Zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan.
Wata 'yar Najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai, inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki. Batun karanci da tsadan mai abu ne da ya ƙara tsana musamman daga farko-farkon makon da ya gabata, inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na kasar, lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi. Kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a Sokoto, Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga 900 sama, na 'yan bumburutu kuma akan kusan naira 2000. Shin ina matsalar take? Mun ji ta bakin shugaban kungiyar IPMAN Reshen Jihar Zamfara Alhaji Siraju Yahaya Kamba, wanda ya ce rashin biyan haƙoƙin su ne sanadi matsalar da ake ciki.
Bisa ga alƙawalla waɗanda ke tsakanin mu da ma'aikatan nan wanda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako, ma'ana MRDPRA, akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman haƙoƙukan mu ta hannunsu waɗanda suka kai yawan naira biliyan 200. Aka ɗauki alƙawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana 40. A cikin kwana 40 da muke ciki an samu an biya biliyan 13. Muna neman balance ɗin kuɗin mu kwana 40 da suka ɗauka lokaci ya riga ya wuce. Mun nemi mu je ta bakin su, kuma mun kasa samu mu ji cikakken bayani na ina a kwana. Wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa ɗauko ɗinnan kayan a inda muke ɗaukar su. Ai, abu ɗaya ne muke so shine kuɗaɗen nan. Ina son mutane su fahimta ba kuɗaɗe bane waɗanda muke jira daga gwamnati, kuɗaɗe ne waɗanda aka cire cikin kuɗaɗen mu. Tsari haka ya zo da shi. A yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba, amma nan lokaci ci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba.
A nasa bangare, jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na kasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lallai akwai bashi, amma ba wai za su rika rike kudaden su da gangan ba.
Sunana Faruk Ahmed, ni ne jagoran ma'aikatan NMDPRA don midstream and downstream. Gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers kamar Moman da Dakma. Amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya, shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu baya, ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane. Saboda haka mu ma muna bin marketers kamar Dakma da Moman, wato major marketers. Kuɗin da ya kamata su biya, in sun biya sai mu kuma biya masu motocin mu, masu dakon mu, amma ba kuɗin hannun su ba. Saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya, ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa. Kamar misali jiya mun riga mun ba da umurni da muka samu kuɗi daga marketers, mun samu wajen biliyan 10 ko mun riga mun ci a biya makatas amma muna biyan shi akan layi wanda yazo farko shi zai samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta meeting da su muna ga ya musu sun san komai amma rizuri kawai ba san su sani ba mu fata su cira aikin su saboda me to ba su ma yan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa
bangaren Ifman di ta nuna shakunta akan ikirarin kamfanin NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai kamfanin NNPCL daga bakin babban daraktan yada labaran sa Olufemi Shone ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako da muka ziyarci wasu gidajen mai dake da kaya a birnin Abuja a yau talata ana sayar da kowace lita tsakanin naira 860 zuwa 1000 a yayin da ɗan bumburutu ke sayar da nasu akan naira 1300 sama duk kokarin ji ta bakin kamfani NNPCL kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta sakon karta kwana da kiran wayar tarho a yayin hada wannan rahoton da ya ci tura Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla an gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoto yanzu kuma masu roga shirin mu na gaba
wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da zalla
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar ƴan Afrika a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. Yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado
an aifi ni a Faransa iyayena Hausawa ne adida Hausa suke yi na tafiya dida an wana da su ta taso da dida sun zo na fi ziyaran su haka na so ma fatan Hausa
to sai a biyo mu dan ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raye harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa sunana Ramata Garba Baba madalla to bincike dai ya nuna cewa a kasashen Turai yaran Hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado duk da kokarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna kanana
assalamu alaikum sunana Awwal Muhammad Sani Tunkado Ina da shidara 24 an aifi ni a Faransa iyayena Hausawa ne adida Hausa suke yi
ban taba tafiya a Nigeria ko Niger ban taba tafiya Africa amma na karanta Hausa anan da zumunta ina da iyaye
to duk da haka awal bai kasa a gwiwa ba ya ci gaba da kokari dan ganin ya lakanci harshen na Hausa
Na tafiya dida an wana da su ta taso da dida sun zo na fi ziyaran su haka na so ma fatan Hausa
ban yi Hausa mai kyau amma ina amsawa
to labarin awal da yayi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi ya tsakanin al'adu bi mababanta ya haifar wa nakasu
when my mom speaks to me Hausa I understand what she's saying it's just by her face I just understand what she's saying but she tells me not to repeat what I would speak
yace idan mahaifiyata na mun magana da Hausa ina fahimta kawai na mayar da yaran Hausan ke bani wahala
astaghfirullah but it's like
to harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya Hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a Turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba
sunana Hafsa kuma an haife ni a England London to be precise to da ake rene mu iyayen mu she suna insisting muna Hausa isa ba mu turanci da su ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shine turanci, don ka fita waje turanci da aka yi haka dawo gida. Isa muna dawo gida ana ce mu na tabbas dole dole sai mun yi Hausa. Isa yanzu na je wurin mama na kun na je wurin baba na nace to ga abin da nake bukata, in ban fadi cikin Hausa ba ba tankana. Isa cikin haka nan muka iya Hausan.
To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ce tabbas iyaye Hausa na iya kokarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa.
Na san yara kuma ina mu'amala da Hausawanmu wanda suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba, sai zama cewa yaran ba sa kamawa. Shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a koda yaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen Hausa zalla. Sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu drama haka nan ko fina-finai na Hausa zai taimaka wajen buɗawa yara kalmomi kai na Hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen Hausa. Sannan kuma mukan gawa iyaye a ƙara da littattafan Hausa ga su nan Burjik, akwai irin su taskar tatsuniya wanda Bukar Usman ya wallafa, to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai, kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran Hausa hakan nan akwai na sauraro, akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi ne a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na Hausa ko da fim ne ko drama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu.
To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashmalim Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima ‘yar Fulani, tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen.
A ƙasashen Turai kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ke kewaye da harshen, wato kalmomin waɗannan yaruka irin su Ingilishi ko Faransanci suna shiga harshen Hausa. Da yawa Hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ke kewaye da su cikin maganar su. Haka ma ayansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen Hausa ake koyarwa ba. Ko da yake a ƙasar Hausa ma ana samun irin wannan. To, a zamaninmu bunƙasa harshen Hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya. Tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da Hausa. Shafukan sada zumunta irin su Facebook ko YouTube inda ake iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kallon fim-fim na Hausa wanda ake cewa Kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi. Kuma a ra'ayina kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a ƙasashen Turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu.
To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Yace yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alƙawarin idan muka sake haɗuwa za mu yi hira da ke da Hausa. za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Tuma dalla sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu ci gaba masu sauraro ga babuɗin kunnuwa.
Allah sarki gyara.
Sai mu ce Allah ya kawo sauki masu sauraro da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
A yau Talata ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashi takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, ko kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas da kuma batun sako mutane da ake rike da su a Gaza. Batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa bai taso ba ma. Za mu ci gaba da shiga Rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan Hamas daga ciki, ko da yarjejeniya ko babu, sai mun ci gaba da yin galaba a kansu, inji ofishin Netanyahu yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda ake garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga Hamas da ta'ammance da shirin tsagaita wuta a yaƙi da take yi da Isra'ila. Yana mai cewa babu wani uzuri da za a bayar a wannan lokacin, kuma yanzu lokaci ne na ɗaukar mataki. Yanzu abinda muka fi maida hankali a kai shi ne batun tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda ake garkuwa da su. Wannan shi ne abin da muke nema cikin gaggawa, kuma ina ganin za mu iya kai ga hakan saboda Isra'ila ta ajiye wasu shawarwari masu ƙarfi, kuma sun nuna cewa suna shirin su ba da haɗin kai domin cimma yarjejeniya na tsagaita wuta, kuma lokaci ne da Hamas ya kamata ita ma ta amince da hakan. Wani alkalin kotu a New York ya samu tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin yi wa kotu rashin ɗa'a, kuma tuni ya ci shi taron $9,000 sakamakon rashin bin umarnin kotu da ta hana shi sukar lamiri ga duk wanda zai bada shaida akan shari'ar aikata laifi da ake masa.
To baki daya da haka ne za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kowa madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Labus Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.